This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da yammacin wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na rana yau Litinin 1 ga watan Yulin 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hafiz da kanin labaran.
To Aisha, Isra'ila ta saki shugaban babban asibitin Gaza a matsayin wani bangare na sakin Falasɗinawa da dama waɗanda aka mayar da su zuwa Gaza domin kula da lafiyarsu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa makaman tsaron sararin samaniyar ƙasar sun harbo jirage marasa matuƙa na Ukraine 36. Ƙasar Hungary ta karɓi shugabancin tarayyar Turai ta EU na karɓa-karɓa a yau Litinin, inda ta yi alƙawarin zama mai haɗa kan jama'a ta gaske.
Tukanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, za ku ji mahangar wani mai sharhi a ka game da harin ƙunar bakin waken da wasu mata suka kai a jihar Borno a ƙarshen makon da ya gabata.
Wannan zai canzu zuwa lokaci zai canza salo zai iya kasance ma abin sana'a. Ga mutane ga wasu kuma mutanen da suke gani kamar Najeriya ta saya musu a wuya.
Za kuma a ji abin da wasu masana suke dangantawa da gaza cimma muradin dokar kare haƙƙoƙin yara a Najeriya duk da samar da dokar sama da shekaru 15.
Ta dokar ga karanta ta ido zaka cewa kamar ta zo ta cece karo da addininka da kuma al'adarka. To kuma mutum ba wanda an adana da yaso ka shafe mai al'adarsa ko ka shafe mai addininsa. Da kuma kowace doka in al'umma ba su karbe ta ba sun yarda da ita to ko shekara 2000 za ta yi ba za ga tasirin ta.
Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Babangida Jibril zai gabatar, kuma a yau shirin zai nazari ne akan hanyoyin da gwamnatin Najeriya za ta iya bi don magance matsalar rashin ingantaccen ilimi a ƙasar. Za kuma mu karanto muku kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana, amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, bari mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yau Litinin Isra'ila ta saki shugaban babban asibitin Gaza a matsayin wani bangare na sakin Falasɗinawa da dama waɗanda aka mayar da su zuwa Gaza domin kula da lafiyarsu. Ana tsare da an tsare Muhammad Abu Salmiya tun a watan Nuwamban bara. Ya jagoranci asibitin Shifa wanda sojojin Isra'ila suka kai wa isa mami a cikin watan Nuwamba, yayin da suke zargin cewa mayakan Hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar bada umarni na harkokinsu. Sai dai hukumomin asibitin sun musanta zargin, kuma sun zargi Isra'ila da saka marasa lafiya cikin haɗari tare da Falasɗinawa da suka rasa mahallansu waɗanda suka zo asibitin domin neman mafaka. Ben Gibir, mai bawa Isra'ila shawara kan tsaron ƙasa kuma mai ra'ayin riƙau, ya soki sakin Abu Salmiya, inda ya wallafa a shafinsa na X cewa hakan yin sakaci ne da tsaro. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa makaman tsaron sararin saman ƙasar sun harbo jirage marasa matuƙa na Ukraine 36 da suka kai har a yankunan Rasha da ke iyaka da Ukraine. Ma'aikatar tsaron ta ce ta harbo jirage marasa matuƙa 18 a yankin Bryansk, yayin da ta harbo 9 a yankin Kursk da kuma wasu ƙarin 9 a Belgorod. Bishelab Gladko, gwamnan yankin Belgorod, ya ba da rahoton lalacewar gidaje a ƙauyuka biyu. Sannan ya faɗa a kafar Telegram cewa yankuna da dama ba su da wutar lantarki sanadiyar har-haren. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Hungary ta karɓi shugabancin tarayyar Turai ta EU na karɓa-karɓa a yau Litinin, inda ta yi alƙawarin zama mai haɗa kan jama'a ta gaske duk da damuwar da ake fama da ita saboda kallon da masu suka ke mata na mai kama karya kuma mai ɗasawa da Rasha. Prime Minister ƙasar Viktor Orban, wanda ke jagoranta ƙasar ta tsakiyar Turai tun daga shekarar 2010 da yake da nufin kawo sauye-sauye a demokuraɗiyyar salon masu sassaucin ra'ayi da suke rikici akai-akai da Brussels kan doka da oda da kuma batutuwa da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam, shi ne kuma shugaba ɗaya tilo na EU wanda ke ci gaba da alaƙa da Rasha duk da mamaye Ukraine da ta yi, ya ƙi aika makamai zuwa Kiev kuma ya sha sukar takunkuman da aka kakaba wa Moscow game da yaƙin.
To kafin Hafiz ya karanto sauran labaran duniya, bari mu leƙa jihar Barnan, Najeriya, inda wasu mata suka kai wasu harharen ƙunar bakin wake da ya ritsa da mutane da dama tare da jikkata wasu. A wata hirar da muryar Amurka ta yi da wani mai sharhi kuma masanin al'amuran siyasa da diplomasiyar duniya, Farfesa Khalifa Dikwa, abokin aikinmu Baba Yafo Makiri ya fara da masa tambaya kamar haka.
Shin kana ganin ya tasirin wannan harin da aka kai a daidai wannan lokacin?
Ba abinda za a ce tabbas haka din tasiri ko ba tasiri, abin nan a sane ne fa ya faru. Bayan taziya tun cewa shugaban shekaru 14 da warhaka lokacin da aka soma wannan bumabuman, na ba da fatawa irin na basira wato binciken da na yi da sauran kasashen duniya. Na yi makala a kan cewa wannan zai canzu zuwa lokaci, zai canza salo, zai iya kasance ma abin sana'a ga mutane, ga wasu kuma mutanen da suke gani kamar Najeriya ta saya musu a wuya. Dole ne a sami Afirka din nan a kassara ta, saboda haka Najeriya ce ta farko an yi lokacin da aka samu yanci, an gwada bai faru ba, sai dai Congo ta shiga hannu. To Najeriya ba ta shiga hannu ba, yanzu ana zuwa da wani sabon salo ne fa, ba wai dole bane ya kasance suna da din ne fa, ba dole bane wanda suka dawo suka mika kai din nan sun ji magana, mun zauna mun yi musu magana radio da sauransu, ko a cikin makalu da sauransu muna ta magana, lokacin ma mun san wanda ba sa so, mu muna wayar da kan iyayen mu. To a ko ina yanzu a Najeriya ko ba a yi labari ba, ko fadin Najeriya ko ina an kashe kaza, an yi barna kaza, to isa ce kasuwanci da siyasa ce ta kasuwanci duniya ce. Kuma ana ganin Najeriya inda ake yi nan duk idan aka bincika akwai arziki a karkashin kasa. Ba a bukatar mutane, bukatar su kawai arziki din ne wanda suke jibge a cikin karkashin kasa, shi ne magana. Ba dole ba ne a sa yara a sa su su kunkuri wani abun da zai cire musu tausayi, zai cire musu tsoro. In ba haka ba, karamar yarinya za ta goyi wani, mata je ta fasa kanta da kanta ta tafi, ai ba ta ciki hayyacin su. To abubuwan da ake ba su ba kuma ba abun da za a saya kanti a shago ba ne, ana shigo da su ne daga nesa ne. So bayan an sa su sun fara maye, sun fara jin dadin shaye-shaye, sai a shigo musu da wanda ba su sani ba, sai a goya musu kayan nan su je su yi barna. Kuma a ja hankali jaridu duk duniya wani abu ya faru a go kaza da sauransu, to a ja hankali a keken suna wata barna kuma a wani gefe da mu.
Akwai waɗanda suke cewa mutanen da suka mutu sun kai 18, wasu sun ce ba su kai haka ba, wasu ma sun ce sun haura. Ban sani ba Prof, ko kana da adadin waɗanda suka mutu?
Ni ma na same daga 18 din, hanke guda 4 daga baya suka rusu sun zama 22. Ya abin da na ji kenan. Acting governor shi Dr. Umar Kadafur ya je ya ziyarce su a asibiti da su, an je Goza wajen fulka din ma ya tashi da sauransu. Kuma an zabi gefe ne na kamaru din, kuma domin a ja hankali waɗannan da suna ciki, amma yaran nan sun bari, dukkansu sun bari da sauransu. Idan aka shigo da wasu, ina zato cewa an shigo da su inda ba a zata ba, domin kawai ne Najeriya ne ta gagari a kan cewa yasari dari da ko kasashen da gabaɗaya kawai da Najeriya nan gabaɗaya suna da sojojin kasashen waje, amma banda Najeriya ina dalilin da ita ba za ta bude kofanta. A shigo a mika kafa a yi mata barna 10, sai a yi mata jara guda ɗaya ba, shi ne fa. Ai rubuce-rubucen sun nuna, ni nayi na rubuta haka na faɗa, kuma gaskiya ɗaya ce ba ta bukatar ado, kuma an san su.
Bari mu duba, mutane sun yi al'ajabi bayan wani tsawon lokaci ba ga irin waɗannan har-hari ba, kwatsam aka ji wannan ya faru. Kana ganin akwai wani sako-sako da aka yi ta ɓangaren jami'an tsaro ko kuma hukumomin ƙasar ne?
Ko kaɗan suna nuna kawai suna so su gajiyar da jami'an tsaro ne wanda suke kokarinsu. Yanzu sun gajiyar da jami'an tsaro gabaɗaya, ga ba su da yawa, ga fadin ƙasan. Ba abun da ba jami'an tsaro na kokarin da ba su yi ba, suna son su gajiyar da su ne su nuna cewa ba su iya ba, domin a gayyace su sudin su zo daga nesa din nan.
Farfesa Khalifa Dikwa mai sharhi akan al'amuran siyasa da diplomasiyyar duniya kenan da bayanai akan ƙunar bakin waken da aka kai a jihar Borno a ƙarshen makon nan. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC kai tsaye. ga Hafiz da kashin labaran duniya na biyu.
Jam'iyyar National Rally ta masu ra'ayin rigau tana kan gaba da gagarumin rinjaye zuwa jiya Lahadi a zagayen farko na zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar Faransa, kamar yadda cibiyoyin jin ra'ayin zaɓe suka yi hasashe, lamarin da ke kusanto da jam'iyyar zuwa damar kafa gwamnati a zagaye na biyu na zaben, da take jawabi ga cunkoson jama'a masu murna suna ɗaga tutocin Faransa mai kala uku, shuɗi, fari da kuma ja. Shugaban National Rally Marine Le Pen ta yi kira ga magoya bayanta da masu kada ƙuri'a waɗanda ba su goyi bayan jam'iyyar ta ba a zagayen farko da su zaɓi jam'iyyar tare da ba ta dama na samun rinjaye a majalisar ƙasar. Ta ce a tsarin demokuraɗiyya babu abin da ya fi dacewa da kuma zama alkhairi kamar canji a siyasa domin fara yin wannan canjin, domin aiwatar da sauye-sauye da ƙasar mu ke buƙata. Muna buƙatar cikakken rinjaye ta yadda Emmanuel Macron zai naɗa Jordan Bardella a cikin kwanaki takwas a matsayin Prime Minister. A ƙarshe, a ranar Lahadi aka cika wata guda ana bikin LGBTQ+, yayin da 'yan bakan gizo suka fito kan titina suna fariti a sassan ƙasa Amurka. An gudanar da harkokin ne a matsayin biki da kuma zanga-zangar siyasa, yayin da mahalatta taron ke jaddada nasarorin da al'ummar su ta samu, yayin da kuma suke jan hankali kan dokokin masu adawa da LGBTQ+ da jihohi da jam'iyyar Republican ke jagoranta suka kafa, kama haramcin duba lafiyar masu canja jinsin halittarsu, wato transgender. Wata daga cikin su mai suna Elizabeth ta ce,
"En démocratie, rien n'est plus normal et sain que l'alternance politique."
Wakilcin jama'a yana da matuƙar muhimmanci, ka sani ganin abin da ke faruwa a ƙasar yanzu da kuma yadda mutane ke kallon su, don haka ranar yau tana da matuƙar muhimmanci.
Gaida Muhammad Hafiz Babalai da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To har yanzu dai muna Najeriya, amma wannan karan kanan dabu muka nufa inda matsaloli da ƙalubalen aiwatar da dokar kare haƙƙin yara, wato ƙananan yara a Najeriya, shekaru fiye da 20 bayan majalisar dokokin ƙasar ta amince da ita, ya kasance daga muhimman batutuwan da suka mamaye ajandar taron ƙungiyar lauyoyi mata ta Najeriya wanda ya gudana a Kano. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
A shekara ta 2003 ne majalisar dokokin Najeriya ta amince da ƙudurin dokar da nufin ƙarfafa muradu da 'yancin yara ƙanana a ƙasar. Ko da yake tun a wancan lokaci dokar ta samu turjiya daga wasu 'yan majalisar saboda cin karo da wasu muhimman al'amura da suka shafi addini, zamantakewa da kuma al'adun 'yan Najeriya, amma daga bisani dokar ta samu tsallakewa. To sai dai fiye da shekaru 20 bayan wannan doka ta kare haƙƙin ƙananan yara ta fara aiki, ta gaza cimma muradin da suka sanya aka samar da ita. Dr. Nuhu Idris, malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano a yayin taron ƙungiyar lauyoyi mata ta Najeriya da ya wakana a Kano, ya fayyace dalilan hakan.
Gwamnati da kamata ta koma baya ta kalli yadda take aiwatar da dokar, kuma dokar al'umma ya kamata a wayar musu da kai su san me dokar ta zo yi, saboda ita dokar ka karanta ta a ido zaka cewa kamar ta zo ta ce karo da addininka da kuma al'adarka. To kuma mutum ba wanda ɗan adam da ya zo ya so ka shafe mai al'adarsa ko ka shafe mai addininsa, da kuma kowace doka in al'umma ba su karɓe ta ba sun yarda da ita, to ko shekara 2000 za ta yi ba za a ga tasirinta.
Sarƙaƙƙe da ke tattare da al'amarin hukunta yaran da aka kama da laifin ta'addanci musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin abubuwan da wannan doka ta gaza warwarewa, a cewar barista Zara Umar Yakubu, mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya a jihar Borno.
A cikin yaran da suka aikata wannan laifi na ta'addanci akwai yaran da aka ɗauke su ba su ji ba, ba su sani ba, don kuma akwai yaran su ainihin su terrorist, yaran Boko Haram. To wayannan yaran doka ta ba su protection tunda su yara ne, kuma a wani bangare dokan bata hau kansu ba saboda yaran. To shine ake cewa kamar mun da suka aikata laifi kuma ga doka ta ce su yara ne. Wannan dokan ba zai yi ta kama su a yaran ba. Ta yaya za a yi a hukunta su kuma sun yi ta irin wannan ta'addanci? Kamar misali yaron da boko haram ne baban shi, laifin shi ne kamar yaran ta'addanci boko haram din nan wanda kamar a gida suna zaune aka kama su boko haram suka tafi da su kin kaga from beginning an yi violate right nasu. To ya za a yi doka ta kama su in an ba su bindiga suka je suka aikata? Wasu san menene abun nan ba su ma san laifi bane watakila saboda yaran ta din.
Dangane da haka ne kungiyar lauyoyin mata ta Najeriya ta gida cewar an karar da gwamnati da kuma al'umma. A cewar barista Bilkis Ibrahim Suleiman, shugabar kungiyar reshen jihar Kano.
Makasudin ka taron ya zama akan jan hankalin al'umma da gwamnati akan ya za a yi wannan dokar ta zama ta an yi ta aikace. Kuma gaskiya dokar za ta yi aiki inda aka gwamnati ta shirya mata. To amma matsalar shine sai an saki kuɗi an ɗauki jajirtattun ma'aikata kuma ana bibiyar su.
Masu kula da al'amura dai na ganin cewa cire dukkanin al'amuran da suka ci karo da addini da al'adu da kuma zamantakewar 'yan Najeriya daga cikin dokar na daga cikin abubuwan da za su sanya wannan doka ta kare haƙƙin yara ta yi tasiri a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kwari. To kada a sha'afa dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Matsalar ilimi a Najeriya na daya daga cikin matsalolin da yake cinyewa, matsalolin da kuma gwamnatoci a kullum ke fafutukan ganin an kawo karshen sa. To kowane mataki ya kamata gwamnatoci su dauka na inganta ilimi a kasar. Tambaye da daewa Dr. Shabu Shehu, babban director a hukumar tarihi ta arewacin Najeriya da ake kira gidan Arewa ko Arewa House da ke Kaduna.
To na farko dai yana da muhimmancin gaske mun bunkasa ilimi. Mun shi ilimi shine nan madubi ko kuma ainihin mizani da yake sa mutane kan turba ta ci gaba ta kowane fanni na rakan rayuwa. Duk abin da muke ganin shi a duniya yanzu ai ba abun da haifar da shi in banda ilimi. A shi sa kullum baka kwatanta jahilci da ilimi. Shi sa ko a cikin Alkur'ani ya ga Allah ya magana cewa shin zaka kwatanta ko kun zaka daidaita wanda ya sani da wanda bai sani ba? To amma mu halin da muke cikin zai kasan nan ba wai yawan makarantu na primary ko secondary ko jami'i shi ne nan babban kalubalen ba. Babban kalubalen mu ya zama samu da ilimi ingantacce mai amfani wanda zai amfana da al'umma da kuma kasan gabakidaya. Domin duniya ta ci gaba ne saboda harkan ilimi an samu ilimi ingantacce. In kalli tarihin su China, su Japan, su America da sauransu. Musamman China. China ta fi kawo yawan jama'a, mu muna da yawan jama'a. Amma me China na farko bata mulki kowace kasa ba, bata yi yaki ba, ta murkushe wasu kasashe. Amma gashi ta ci gaba. Mai dai saboda ta maida harkan ilimi shine babban abin da yake gabanta. To kuma shi sa duk yawan jama'an ka in dai zaka iya har gaban kasar ka ilimi, to insha Allah to za a samu ci gaban da yake ba mu tsammanin sa. Alal misali yanzu mu dole idan muna so mu samu ci gaba ta fannin rayuwa kuma mu gogaya da sauran duniya, dole sai mun canza manhaja da tsarin karatu da muke aiwatar a cikin wannan kasa din. Shine babban matsalar mu, shine kuma abin din mu. Saboda yanzu ka samu da dama a cewa yaro tun daga primary ina karatu ina kuma koyon sana'a, irin sana'an nan ba wai sai an dauko ta sana'a ma wani mai karfin gaske ba. Alal misali yadda aka ce noma shine nan babban abin da mutanen wajen suke yi. Sai aka ce to ya za a yi tun daga primary yaro ina karatu amma akwai abin da ake kira school farm. School farm din nan gwannin yaro yana yi wa'insu a ce su mai hankali wajen koyon noman tumatir, wani noman masara, wa'insu noman shinkafa, wa'insu noman rake, wa'insu noman doya, wa'insu kaza kaza duka. Su kance kuma ana samu da dabaru da yaran za su taso da tunaninsu. Suna karatun nan, suna yi wa'innan sana'o'in, wa'insu kuma suna koyon saka, wa'insu suna koyon ɗinki, wa'insu suna koyon harkan gyaran mota, wa'insu gyaran motoci. Duka tun daga primary ba wai sai a bari abin nan ba. To yaro ya gama primary kan iri din shi aka rubuta, da ya je secondary koron shi ta aka rubuta. To in ya tafi jami'a ya zama ƙwararre akan wannan duk abin da ake koya masa. To kafin ka ankara za a ga mutane yara suna tasowa suna ba da basirinsu, kuma in ka lokacin da yaro ya san amfanin shi, in ka ɗauko ɗan kuɗi ka bashi tun daga sakandare da kewan yake, ya zai ƙara bunƙasa wannan sana'an da yake. Ina tabbatar maka kafin ka ankara ba za mu samu kanmu inda muke cikin zuba. Yaro yara sun gama jami'a, ga makarantu, ga takardun digiri a hannunsu, amma sun shekara 1 2 3 4 5 suna jiran aiki zai same su, ba su da aikin yi. Kaga tun farko yaro ya yi karatu ya zama mutum, amma kuma yana da sana'arsa. Wannan shi yasa sauran kasashe musamman China suka ci gaba, domin za ka samu yanzu muna magana su kun fito shi wani kere-kere yara ƙanana su suke ainihin aiwatar, domin wannan an samar da ilimi ne wanda yake zai amfane su, ba abin da ake kira functional education, ba wai karatu ko mutum ya je ya dinga karatu ya iya turanci ya iya kuma komai ba. Sannan kuma sai mun ga shin ya za mu zo mu shawo kan amfani da harshen turanci ko kuma harshen ƙasashen ƙetare wajen harkar ilimi, domin babban abin da yake ƙara damu ku ƙara taɓarɓarewa shi ne nan, mutane yaro ya shiga maka primary, ya gama secondary, har ya je jami'a ana kore shi turanci, amma ya gama jami'a bai ma iya turancin ba, banta ma affirmative ake kore shi a cikin madrasan, amma ga shi da kwalifi a hannu ya ma fita ala da post class ko kuma second class, amma fa in ka tambaye shi ka tsaya kana kaɗan ne za su yi maka bayani sun san abin da suka koya. Kuma wannan ya shafi dukkan darussa da ake ciki, shi ne yanzu muke da matsaloli a cikin asibitocinmu da harkokin magunguna, kuma da komai yaro ya gama pharmacy amma ba zai iya maka ƙirƙiro wani hanyar da za a sa magunguna ba, wannan ya gama likitoci shi kansa ba zai iya samar da tsaron lafiya da ya kamata ba. To dukkan wani abu ne da yake ya kamata mu tsaya mu gani shin ya za mu canza ainihin manhajinmu da muke koyar da yaranmu, kuma a samu da dama ga wanda bai iya zuwa makarantar ma amma yana wata sana'a, to ya za a yi akan wannan sana'an a karantar da shi kuma ya ƙara bunƙasawa, hatta ma ya ƙara koyar da wasu tari ba sai an ce dole sai ka tafi wata formal makaranta ba. To duk wannan zai ƙara a taimaka ma.
To amma wasu na ganin cewa har yanzu ilimin nan da ake cewa mutane su je su yi shi musamman arewacin Najeriya akwai rashin fahimta ko kuma rashin karfin arziki, wasu har yanzu ba su rungumi ma karatun nan ba na boko.
Dole ne idan ba mun canza tsari wanda zai sa mutane su kalla musamman mutane da ke karkara, a'a mutum ya ga karatun kuma ya ga amfanin karatun a kusa da shi ba zai wahalan gaske. Idan ka zo yanzu ma ana magana a to wane karatun mai amfanin karatun a gare shi ko ba ka, to wannan yake ƙara dakusa da tunanin mutane. To amma yanzu lokaci ne, zamani ne, ƙari ne na kimiyyar fasaha, zamani ne abin da yake shi na digital lokaci, zamani da ake yanzu ake magana ma yanzu artificial intelligence. To kaga ashe mu ma dole mu canza romu ta canza daidai da zamani da lokaci, domin ga cewa mun ba da gudunmawa wajen bunƙasan ƙasarmu da kuma yanayinmu, wanda kowa ba sai wakaci ma ne zo makaranta ba, da guru shi zai kokari gugayya shiga makarantar domin ya ga amfanin shi a kusa da shi. Sau saka ina ganin babban abin da ya kamata mu yi gwamnati ta mai da hankali ta zuba kuɗi ta ga cewa an canza fasali da kuma manhajin da ake karatu tun daga primary secondary har zuwa jami'o'inmu, domin tabbatar ganin cewa sun ba da gudunmawa wajen ginshiƙi wajen bunƙasa ƙasar da kuma samar da aikin ga mutanen ƙasarmu. Jami'o'i ya kamata ya kanci cewa akwai alaƙarsu gaske ga masana'antu, akwai alaƙarsu da jama'a, akwai alaƙarsu da gwamnati, domin su ya kamata su samar da ansa ne ko kuma ga matsalolin da ke damun al'umma ta kowane fannin harkar rayuwa. To wannan zai ƙara taimaka wa mutane, ya ƙara jawo mutane su ƙara mai da hankali da kuma zuba hannun jari akan harkar ilimi.
To maganar da kai na cewa a koyar da harshen uwa, wasu na ganin Najeriya kamar abin yana da wuya ko shi yasa ake samun matsala a kowane bangare na ƙasar nan sai ga so yake a koyar da nashi harshen. Ta yaya za a yi a ƙasa kamar Najeriya?
A koyar da kowane harshe ba zai yi ba, amma shi kundin tsarin ilimi na ƙasar nan da ake shi National Policy of Education wanda aka assasa shi 1976 ya riga ya fayyace komai cewa za a yi amfani da harshe ne wanda aka fi amfani shi a yankin gabaki ɗaya. Yanzu alal misali ka ɗauko mafi yawa daga yankin arewa musamman arewa maso gabas, arewa maso yamma da arewa maso gabas ma da sauransu, da aka ce harshen Hausa shi aka fi amfani da shi wajen cinikayya, wajen mu'amala. To dai a yi amfani da shi dole sai mun cire san zuciyarmu, din ba zai a ce kowa yana so sai amfani da harshen shi ba, din ba zai taɓa mayuwa ba. Wayansu harshen ma za ka ga mutane ne suke amfani da wannan harshen, amma wannan harshe ne aka fi amfani da shi, mu dawo mu amfani da shi, don wannan zai taimaka mana mu cire san zuciya, mu cire san kai, mu cire komai da komai. Shi me za a yi amfani da shi taimake mu, taimake ya muke jikokinmu.
To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidai ta shirin. Julie Lesser Gresham naku Baban Yarci Prince ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa.
a gaida Babagida Jibril. Da wannan ne kuma muka kai ga wato sakonni da kuka aika mana ta sako ta email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Nabiri Jau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Ado Salati Goma ga Nabiri Jau. Suka ce wannan abu sai a ƙasarmu Najeriya a lokacin da ake yakin neman zaɓe. Shugabanni sun san inda talakawa suke lungu da sako, amma da zarar zaɓe ya wuce sai su kama wasan ƴar ɓuya tsakaninsu da talakawa da suka zaɓe su. To amma alhamdulillahi tunda dai komai daren daɗewa za mu mutu mu je gaban Allah, kowa ya girbi abin da ya shuka. Sako na gaba na cewa muna kira ga mahukuntan ƙasarmu Najeriya da su jawo masu bukata ta musamman a cikin harkokin gwamnati, ganin cewa mai ɗaki shi ya san inda ɗakinsa yake masa yoyo. Da fatar Allah ya sa a dace. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwa ya wuri. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Muktar mai shago da wakin basa da Muhammad Ahmad Usman tunga makiri. Suka ce VOA Hausa ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin Najeriya ta kafa wata hukumar ƙayyade farashin kayan masarufi a Najeriya, domin rashin wannan hukuma ta sa kowa yana sai da kayan shi yadda ya ga dama. Sai kuma sakon Hamidu Kalalabuwa jihar Difa ya ce salam VOA Hausa da fatan kowa yana lafiya. Yace a yau ina jinjina ma Khalifa Sayyidi Ali bisa taron da suka yi na karatun diwani, sai dai mu ce Allah ya biya su bisa wannan kokari da suka yi, amin summa amin. Sako na gaba kuwa ya fito ne daga Shehu Adamu Jau, yace batun gaskiya yanda kayan abinci ke ƙara yin wuta a Najeriya abin zulumi da tagumi ne. Muna roƙon Allah ya kawo mana sauki, amma kan gaskiya idan har tafiyar ta ci gaba da tafiya a haka, to akwai damuwa sosai domin yunwa na ta gayyara mutane sosai. Sakonmu na ƙarshe kuwa ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar, ya ce salam VOA Hausa. Muna tar da Allah wadai da tagwayen hare-haren bama-bamai a gurin ɗaurin aure da gurin jana'iza a garin Goza da ke jihar Borno. Wannan al'amari dai ana batun an raka ba ko ya tafi, ashe gashi nan a bayan gari. To Allah kiyaye faruwar haka a nan gaba.
Ta kafin mu ƙarƙare shirin yanzu ga Hafiz ya dawo da labarai a takaice.
Yau Litinin Isra'ila ta saki shugaban babban asibitin Gaza a matsayin wani bangare na sakin Falistinawa da dama waɗanda aka mayar da su zuwa Gaza domin kula da lafiyarsu. An tsare Muhammad Abu Salmiya tun a watan Nuwamban bara, ya jagoranci asibitin Shifa wanda sojojin Isra'ila suka kai wa samami a cikin watan Nuwamban bara, yayin da suke zargin cewa mayakan Hamas suna amfani da asibitin a matsayin cibiyar ba da umarni na harkokinsu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa makaman tsaron sararin saman ƙasar sun harbo jirage marasa matuƙa na Ukraine 36 da suka kai har a yankin Rasha da ke kan iyaka da Ukraine. Ma'aikatar tsaron ta ce ta harbo jirage marasa matuƙa 18 a yankin Bryansky, yayin da ta harbo 9 a yankin Kursk da kuma wasu ƙarin 9 a Belgorod. Ƙasar Hungary ta karɓi shugabancin tarayyar Turai ta EU na karɓa-karɓa a yau Litinin, da ta yi alkawarin zama mai haɗa kan jama'a ta gaske duk da damuwar da ake fama da ita saboda kallon da masu suka ke mata na mai kama karya kuma mai ɗasawa da Rasha. Prime Ministan ƙasar Viktor Orban, wanda ke jagoranta ƙasar ta tsakiyar Turai tun daga shekarar 2010 da yake da nufin kawo sauye-sauye a demokuraɗiyyar salon masu sassaucin ra'ayi da suke rikici akai-akai da Brussels kan doka da oda da kuma batutuwan da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam.
A masu sauraro da takaitattun labarin ne kuma za mu naɗa tabarmin shirinmu na wannan lokaci yau Litinin. Sai kuma zuwa can an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda yi daidai da ƙarfe 5 agogon GMT da Ghana, wato ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana idan ne duka ya amince. Za mu sake dawowa da shirinmu na dare. Sai a dakaci shirin matasa, shirin yau da gobe. Zamadadin Muhammad Hafiz Babula da ya karanto mana labaran duniya, sai Fiona Wamai Nandudi da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniya mu na wannan lokaci Mr. Santos Alfredo. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan ƙara sauni lafiya. Ma'assalam.